Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 25 ga watan Oktobar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana kuke sauraro kai tsaye da farko ga Maryam Dauda da kanin labarin duniya.
Yan sandan birnin New York sun samu wani kunshin sako da basu yarda da abin da ke cikin sa ba a unguwar Manhattan yau Alhamis. A kasar Habasha kuma, ‘yan majalisar dokokin kasar sun zaɓi wata tsohuwar jami’ar diflomasiyyar kasar Sahal Works Wade a matsayin mace shugabar ƙasa ta farko a kasar da ke gabashin nahiyar Afirka. Kasar Saudiya ta ce kisan wani ɗan jaridar kasar Jamal Khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin kasar da ke Istanbul shiryayyen hari ne bisa ga bayanan da Turkiyya ta bayar.
Za ka iya gaya wa wannan kwamiti da al'umma da suke jinka wane ne ya baka waɗannan videos din da ka ce ba kai ne ka yi su ba.
Irin tambayoyin da aka yi wa mawallafin jaridar yanar gizo ta Daily Nigeria kenan wato Ja'far Ja'far wanda ya wallafa wasu hotunan bidiyo da suke zargin gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje yana karɓar rashawar miliyoyin daloli yayin da a yau Ja'far din ya gurfana a gaban kwamitin majalisar dokokin jihar. To a Najeriya har ila yau shin me ƴan ƙasar suke cewa dangane da kalaman da wasu rahotanni suka dangana da ministar kuɗi game da batun tsara iyali?
A addini ko kuma a zamantakewa ko kuma a duniya babu ma kasar da take kabutuciya da wannan abin da ba saboda haka ba ma san wannan abin.
Abin da na fahimta da abin da ministan kuɗi take faɗa shine ita ba bai ta ce kar a yi haihuwa a Najeriya bane.
Za ku ji cikakken rahoto nan gaba a cikin shirin, sannan baya ga haka Hawwa Umar Udubo za ta gabatar mana da shirin lafiya uwar jiki, shirin da muka maido da shi rana mai kamar ta yau. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin, yanzu kuma ga Maryam Dauda da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ‘Yan sandan birnin New York sun samu wani kunshin sako da basu yarda da abin da ke cikin sa ba a unguwar Manhattan yau Alhamis. Kafafen yaɗa labarai sun ruwaito jami'an 'yan sandan na cewa an tura wani kunshin sako shigen irin wanda aka turawa wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat a farkon makon nan zuwa wani gidan cin abinci mallakar wani shahararren dan wasan fina-finan Amurka mai suna Robert De Niro. An dai ɗauke kunshin a wata mota an kuma kai shi inda za a yi nazarinsa. Lamarin na baya-baya na zuwa ne a lokacin da masu bincike a Amurka ke ƙoƙarin gano wanda ke da hannu a aike saƙonnin ababen fashewar zuwa ga wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka a yanzu da na baya da kuma ofishin tashar talabijin ta CNN. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, Christopher Wray, ya kira wannan binciken da hukumar ta FBI ke yi a matsayin mai matuƙar muhimmanci. Bayan da hukumomi suka gano cewa wani ya tura wasu bama-bamai masu kama da bututu zuwa ga tsohon shugaban Amurka Barack Obama da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma wasu manyan 'yan jam'iyyar Democrat. 'Yan majalisar dokokin kasar Habasha sun zaɓi wata tsohuwar jami'ar diflomasiyyar kasar Sahal Works Wade a matsayin mace shugabar kasa ta farko a kasar da ke gabashin nahiyar Afirka. Ita ce za ta maye gurbin Mulatu Teshome wanda ya yi murabus daga mukamin jiya Laraba, amma sabuwar shugabar ba za ta wuce wa'adodi biyu na shekaru 6-6 ba a kan kujerar mulki. Sahal Works, 'yar shekaru 68 da haihuwa, ita ce jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka. A baya ta taɓa zama jakadiyar Habasha a ƙasashen Faransa da Senegal da Djibouti, ta kuma shugabanci ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin Nairobi. Fitsum Arega, shugaban ma'aikatan fadar Prime Minister Abiy Ahmed, ya yaba da zaben Sahal Works a yau Alhamis a shafinsa na Twitter. Arega ya rubuta cewa a kasar da maza ke jagorantar yawancin harkoki kamar irin tamu, na ɗan mace a matsayin shugaba ba kawai yana zaman wani abin koyi bane ba nan gaba, amma ya nuna cewa an dauki mata a matsayin masu fada a ji a harkokin al'umma. Kasar Saudiya ta ce kisan wani dan jaridar kasar Jamal Khashoggi a karaman ofishin jakadancin kasar dake Istanbul hari ne da aka shirya bisa ga bayanan da Turkiya ta bayar. Wannan sanarwar da kamfanin dillancin labaran Saudiya ya dauka mai bincike na musamman na Saudiya ne ya fidda ta. Da farko jami'an Saudiya sun ce Khashoggi ya fita daga ofishin jakadancin da ransa kuma basu san inda ya nufa ba. Daga baya kuma suka ce ya mutu ne sanadiyar damban da yayi da wasa ofishin. A bayanansu na baya-bayan nan kuma hukumomin Saudiyar cewa suka yi Khashoggi ya mutu ne sanadiyar shake wuyansa da aka yi a lokacin da yayi kokarin ya bar ofishin don neman taimako. Wasu rahotanni sun ce shugabar hukumar leken asirin Amurka da ake kira CIA a takaice Gina Haspel wadda ta je Turkiya don yin bincike akan mutuwar dan jarida na Saudiya Jamal Khashoggi ta saurari sautin da aka dauka na azaba da kisan da aka yi wa dan jaridar. Ana sa ran Haspel za ta gana da shugaba Donald Trump a yau don yi mashi bayani akan wannan batu yau Alhamis. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da yanayin kaurar yan gudun hijira daga Afirka zuwa kasashen Turai ke canzawa zuwa kasashen yammaci, shugabannin kasashen Turai na maida hankalinsu da kudadensu akan kokarin magance matsalar safarin mutane dake dada karuwa tsakanin kasashen Morocco da Spain. Jami'an tarayyar Turai da na Morocco sun amince a makon da ya gabata akan bada wasu kudin agajin gaggawa na dala miliyan 160 abinda ya sa kasar da ke arewacin Afirka zama ta uku wajen karbar gudunmuwa mafi tsoka da aka ware don wannan yakin. Yawancin kudaden za a yi amfani da su ne wajen karfafa matakan tsaro akan iyaka a cewar babban mai magana da yawun gwamnatin Morocco Mustafa El Khalifa. Ya kuma ce za a yi amfani da kusan dala 50,000 wajen kare hanyoyin teku zuwa Spain da kuma hanyoyin da suka bi cikin hamada zuwa iyakokin kasar da Algeria da Mauritania waɗanda galibi su ne hanyoyin da masu gudun hijirar suka fi amfani da su wajen tsallakawa zuwa cikin kasashen. Kasar Morocco ta ce yanzu haka tana da jami'an tsaro 13,000 da aka riga aka girki don magance matsalar kwararar 'yan gudun hijirar da ke neman zuwa Spain.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da cece kuce kan kalaman da wasu rahotanni suka danganta da ministar kudi Zainab Ahmed. Inda aka rawaito ta ce hukumomin Najeriya na duba yiwuwar wani shiri da zai takaita adadin ƴaƴa da mace za ta haifa a ƙasar. Ko da yake ministar ta musanta wannan rahoton kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya aiko mana daga Abuja.
Cikin jawabin da ta gabatar a zoren taro kan tattalin arzikin Najeriya a nan Abuja, kafin yatsa labarai a Najeriya, surwaito ministan kudin kasar Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed na mai cewar gwamnatin tarayya na kokarin kayyade wani adadi da mata za su haifa wa cikin kasar. Nan da nan kuma wannan batu ya janyo cece-kuce a cikin kasar. Amma cikin sakon da ta wallafa a shafinta na Twitter, ministar kudin tace ba haka take nufi ba. Zainab Shamsuna Ahmed tace abinda take nufi shine gwamnatin tarayya na tuntubar masu ruwa da tsaki kamar sarakunan gargajiya da malaman addinai dangane da muhimmancin hutun haihuwa. Tace ita bata ce a kaide haihuwa ba. To sai dai kuma duk da irin wannan karin bayani da ministar ta yi, wannan batu na ci gaba da jan hankalin 'yan Najeriya.
Sunana Kabir Dahiru Rahama. To amma in ka kalli maganar sai ka rasa fahimtar ta wace fuska ita gwamnati yanzu take da wannan damar cewa mutane su takaita haihuwa.
Sunana dai Adamu Suleiman Gambo Damagum. Saboda haka wannan magana ba ta da asali a addini ko kuma a zamantakewa ko kuma a duniya, ba ma kasar da take kafa tuta da wannan abin da ba. Saboda haka ba ma san wannan abin.
Sunana Amina Jibrin. Abin da na fahimta da abin da ministan kuɗi take faɗa shine ita babai ta ce kar a yi haihuwa a Najeriya bane ko a tsayar da shi ko a kaide shi. Ta ce a samu child sponsorship ne, ba wai tana nufin kar a haihu bane. Wannan kuma daidai ta faɗa gaskiya, saboda ni ma na yi child sponsorship naga amfani shi
kwararren likita a nan birnin Abuja Dr. Ilwan Muhammad yayi fashin baki
da iyali kamar kace ni da mata na yau mun Allah da mun son samu yara guda uku kenan sai su tayi hanyoyin da za su bi su ga su fayyade iyali a tazarar haihuwa shine kamar yanda iyayenmu da kakanninmu suke yi tunda dan sun haihu da su shayar da yaro da miji zai dan bar matan ma kadan ya zo na sauran wajen matan sa har ta yi shekara biyu kafin nan mun har muna wasa a waje kafin nan ma tukunna a saka samu mun ciki shine tazarar haihuwa ina kara mata lafiya ina kara wa jariri lafiya ina kara wa mata mai mai gida yake mai gida yawan aihuwa a lokaci lokaci kuma idan ka tana yawan aihuwa a lokaci lokaci yana iya wa mayafanta ya zo ya fashe wajen yawan aihuwa din nan to ko ta mata da nan shekara goma da ya wuce da ta aihu goma sha shida a shekara a rayuwarta ta aure tun shekara goma sha biyu ta samu yan biyu sau biyu amma na karshen sai da mayafanta ya zo ya fashe a gida ko da take aihuwa ko zo ne miji ne da kaina na ba da jini na je na mata operation ba kuɗi haka na laɓa muka bidiyar halayi akan nan tsohon washe gari ke ne kawo ta da ta mutu mai gidanta da yara manya manya ba ko jini a jikin su yana ba da jini to irin wannan yana sa al'asa matan ko a rasa yaro yawan aiwa akai akai din nan shi zaki so a samu fara
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan idan Allah ya kai mu a shirin manajare za ku ji abinda minister ke cewa da kanta kan wannan takaddama amma ga kadan daga ciki
to ni dai ban ce zamu nemi hanyoyin da zamu kayyade yawan yara da mace za ta haifa ba
sai a biyo mu a shirin manajaren domin jin cikakken bayanin minister wanda kuma akan wannan batu ne zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku to makafin nan barmu nausa zuwa jihar Kano inda a yau ne mawallafin jaridar yanar gizo ta Daily Nigerian wato Ja'far Ja'far wanda ya wallafa wasu hotunan bidiyo da suke zargin gwamnatin Kano Abdullahi Umar Ganduje yana karɓar rashawar miliyoyin daloli ya bayyana gaban kwamitin majalisar dokokin Kano domin bada bahasi kan sahihancin waɗannan hotunan bidiyo wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya halarci zaman ga kuma rahoton da ya haɗo mana daga Kano
za ka iya gaya wannan kwamiti da al'umma da suke jin ka wane ne ya baka waɗannan bidiyo sun da ka ce ba kai ne ka yi su ba
honorable baffa babba dan agundi kenan shugaban kwamitin yake cilla tambayoyi ga Ja'far Ja'far mawallafin jaridar Daily Nigerian wanda ta buga faifan bidiyon a yayin zaman kwamitin a tsakiyar zauren majalisar a yau
kafin mu buga wannan bidiyo wato waɗannan bidiyo guda biyu sai da muka tabbatar da sahihancin domin kuwa saboda wato girman abun dole sai an yi takatsantsan saboda ba ko bai kamata a ce ka zo mutane masu daraja ka zo ka musu kage ko ka musu shari ke saka muka saka wanda gwanaye suka san harkar ba ni kadai ba tijo ni ya sani na na san bidiyon na gaskiya ne saboda na san wanda ya bani fiye da shekara biyu yake ce ya dauki wato bidiyo sai sai kwanan nan a watan Satumba nan ya bani ni kuma tun da ya bani nake ta biya su nake mulmula suna kara a hankali suna tabbatar da sahihancin su kafin mu zo mu saki ga jama'a wanda ya bada labari ana sa ka yi sunan shi da kaidar aiki ta ne mu cewa a fade shi zan fade shi to ko za ka iya neman izinin sa idan zai amince a yi bayanin sunansa zan tuntubi lauyoyina mu kara duba jadawalin doka
a kazalika kwamitin ya tambayi mawallafin jaridar ta Daily Nigerian ko ya tuntubi bangaren gwamna gabanin ya saki faifan bidiyon to amma sai Ja'far Ja'far yace a ni ban tuntubi kowa ba
did you meet with anybody within the government cycle I did not
bayan tambayoyi daga kwamitin Ja'far Ja'far ya mika bayanai a rubuce da faifan bidiyon ga kwamitin har ma shugaban kwamitin ke cewa
kamar yadda dokar nan gidan ta tanada doka ta 8 a karaman sashi na 1 in an samu irin wannan ana sakawa ne a close session wato a cikin sirri a gani a tabbatar da sahihancinsa amma mu za mu saka ne da wakilinka da kai kanka da specialist naka wanda ya ce maka wannan abu gaskiya ne za mu ba wa ɓangaren gwamna dama ya kawo wakilinsa ko da shi kansa da wanda yake kwararre akan sanin irin waɗannan abubuwa sannan za mu kawo mu kuma namu kwararren wanda zai duba ya tabbatar mana da sahihanci ko akasin haka na wannan bidiyo
Ƙungiyoyin gwagwarmaya da masu nazari kan al'amuran yau da kullum da 'yan jarida da sauran al'umma ne suka halarci zaman na yau. Barista Hussaina Adamu Aliyu ita ce ta wakilci hukumar yaƙi da rashawa ta ICPC.
Gaskiya generally zan ce proceeding yayi kyau. To mu dai fatan mu shine ya zama da an yi shi dan Allah mu za mu ci gaba da bibiya kuma fatan mu shine majalisa lalle kar ta dauke zaman nan daga Kano dan za kudin mu ne na mutanen Kano mu ga yanda za a yi magana.
Ita ma barista Huwaila Ibrahim ta kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya ta tofa albarkacin bakinta a ƙarshen zaman committee.
To alhamdulillah zama dai gaskiya yayi kyau. Abinda House suka yi sun bi constitution kuma sun bi dokar da ta kafa su kuma za mu dinga bibiya mu dai ba ƴan kowa bane ba mu ƴan ayyuka kowa adalci.
Zaman kwamitin da ya gudana cikin tsauraran matakan tsaro kuma an kammala cikin lumana. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu agogo ana cewa 11 da na safe da kwata. Kai tsaye ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Tabbas wannan haka yake, lafiya ita ce uwar jiki, domin kuwa sai da ita dan adam yake gudanar da al'amuransa na yau da kullum. Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Sunana Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya, musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma, domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su, da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. Kuma shirin yakan ilmantar ya kuma faɗakar da ku. A makon da ya gabata mun koro jawabi tare da Dr. Lawal Tahir akan cutar neonatal jaundice, inda ya yi mana bayanai akan yadda cutar take da kuma yadda ake ɗaukanta. Amma kash sai lokaci ya yi halinsa. A wannan mako kuwa za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Lawal Tahir akan ita cutar neonatal jaundice daga inda muka tsaya.
Ta likita a makon da ya gabata mun koro bayani akan ita wannan cuta ta jaundice, inda kai mana bayanin abubuwan da ma yasa ake haifan yaro da cutar da kuma yanda take bayyana, sai kuma lokaci yayi halinsa. To likita, ta yaya hatsarin cutar take idan ba a dauki mataki da gaggawa ba?
To babban hatsari shine idan shi wannan sinadari na bilirubin yayi yawa, yakan shiga kwakwalwa yana lalata kwakwalwa. Kuma idan ya lalata kwakwalwar nan ba a iya maganin, ba abin da za a iya yi. Lalacewa ne da yake permanent, wato da'iman, in ya riga ya faru ba a iya yi masa wani gyara. Sannan yana daga cikin abubuwan da yake kawowa din idan ya lalata kwakwalwar, ya kasance ko yaro ya kasance yana da matsalar ji, ko ya kasance ya zama kamar gaula-gaula haka, kaga shekara 5 yana zubar da yawu, ba zai iya komai ba sai an yi masa duk bilirubin. Yana wannan jaundice tana iya kawo wannan matsala
idan
har ba a dauki matakin gaggawa ba. Sannan tana kisa, don yara da dama suna mutuwa kafin ma a dauki mataki saboda wannan cutar jaundice.
Likita, cutar jaundice tana da rigakafi watakila idan an gane cewa, kamar a bayaninmu na makon da ya gabata kai bayanin cewa tana da nasaba ga jini, bambancin jini. To idan har aka gane hakan, akwai rigakafin da ake yi domin kare yaro daga kamuwa ko kuma daga haifan shi da neonatal jaundice?
Rigakafi na farko shine tabbatar da nau'in jinin mahaifiya. Duk macen da ya kasance an san jininta yana da nau'in negative, rhesus negative, to a lokacin da ta samu juna biyu akwai allura da ake yi. Idan aka gwada aka tabbatar da cewa ko ta dan samu, ko da yanayin zubar jini ne ta yi a lokacin da tana da juna biyun, ko kuma bayan haihuwa ya kasance jaririn da ta dauka din nau'in jinin shi ba wannan negative din bane, positive ne, to akwai allura da ake yi wanda idan aka yi mata cikin awa 72, in Allah ya yarda, ba za ta samu wannan sinadaran da za su zo su yaki jinin yaron da za a haifa nan gaba ba. Saboda haka idan aka waɗannan alluran rigakafi, zai kasance mace za ta iya gama har ta gama haihuwa ƴaƴanta insha Allah ba a samu matsala. Kasancewa dai duk lokacin da ya kasance ta samu juna biyu dole ya kasance a mata alluran nan ta wannan anti-D ake ce masa saboda wannan magana rhesus.
To likita shin wai yaya ma ake jinyar yara masu dauki ko kuma masu fama da jaundice?
To idan kika shiga bangaren jarire zaki ga wata shudiyar wuta da ake dora akan saman yaran. To wannan wuta shine abin da ake amfani da shi sai a haska a jikin fata yadda zai zama daga shi wannan sinadarin bilirubin wanda yake zama a cikin kitse ya koma yadda zai iya zama ya shiga cikin ruwa yadda yaro zai iya fitsarar da shi zai iya kasar da shi. Idan ya kai wani matsayi to ko wannan shudin wutar ba zai wadatar ba sai an canza jinin yaron. Za a yi kokari a canza jinin yaron da wani jini sannan kuma a ci gaba da wannan shudiyar wuta. Akan bada wasu allurai idan ta kama misali waɗanda ƙwayoyin cuta ne ya kawo jaundice ɗin to kin ga dole za a ba su alluran da za a yi maganin ƙwayoyin cutan. Matakan da ake ɗauka kenan.
Likita, yaya za mu kwatanta adadin yawan yaran da suke fama ko kuma ake haifarsu ko kuma suke ma kamuwa da cutar jaundice musamman ma a nan ƙasar mu Najeriya?
To a Najeriya muna da matsala ta alƙaluma. To amma abin da aka tabbatar da shi ne kusan kashi 60 zuwa 80 na jariran da ake haifa suna samun jaundice ɗin nan. Da yawa daga cikin su ba mai matsala bace to amma kuma ana samun masu yawan gaske su ma a cikin su din wanda take kawo matsala. Akwai bincike da aka yi misali a America sun yi shekara 5 yaran da suka samu matsala ta wannan jaundice din a cikin shekara 5 a gaba daya jahohi 50 na America gaba dayan su ba su kai yara da suka samu jaundice har suka samu matsala daga jaundice din ba a asibiti kwaya uku kadai a Najeriya kuma a cikin wata 6. Saboda haka wannan zai nuna miki irin yanayin yadda abin yake matsala a wurin mu. Wannan ana magana asibiti ne guda uku cikin wata 6 can kuma ana magana ƙasa ce jahohi 50 amma shekara 5. Saboda haka matsala ce sosai da ta dame mu.
Na'am, to likita, akwai wani wayar da kai da kuke yi wa iyaye a asibitoci da kuma sanar da su hatsarin wannan cuta ta jaundice domin kare yaransu daga kamuwa da cutar?
To ana kwatantawa amma gaskiyar magana bai isa ba. Inda ana yanzu misali zai wahala ki ga mutum 10 a cikin su ki samu mutum 5 wanda ba san menene cutar polio ba. Cutar polio tana lalata kafafu da hannaye. Amma jaundice tana lalata kwakwalwar da kafafun da hannayen gaba daya. Amma sai ki samu a cikin mutum 10 wala Allah da kyar zaki samu daya wanda ya san menene jaundice din nan da ake magana menene illar shi. Saboda ka gaskiyar magana babu isasshen wayar da kai da ake akan kwatanta to amma idan ya kasance illa iyaka waɗanda ka haɗu da su ne aikin ga ba zai wadatar ba. Kokarin da ake yi na kafafen labaran nan to shine dai gaskiya zai taimaka din wurin fa'idantar da al'umma saboda buƙatar haka din.
To amma ya kamata a ce a asibitoci akwai wani kokarin da ake yi ko kuma mace idan ta zo awo to duk ana yin wannan ko kuma ba a yi?
To wani wurin ana yi amma wurare da yawa ba a yi wanda mafi yawa ma a ce mafi yawa gaskiyar magana ba a yi. Wani wurin akan samu a yi to konan din zaki ga watakila an yi sau daya a wata ko sau biyu a wata kuma wala Allah wanda ya zo a wannan awan watakila ba zai zo ba sai wani bayan sati 6 saboda haka bata ji ba sai ta gama har awan ta gaba daya ma bata ji ba. Saboda haka abu ne da ya kamata a ce an yi shi da'ima ya kasance kafafen labarai na ƙasa gaba daya zama bangaren ma'aikatan lafiya su dauki abin da muhimmanci to ta wannan hanya ne za a iya samun sadarwa da ta kamata.
Cutan jaundice kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta bayyana ma har ta kasance mai tsanani kamar idan ta yaro ya kamu da ita kwana nawa take yi a jikin shi kafin ta bayyana?
Akwai wanda awoyi ne kawai na ga yarinyar da cikin daga haihuwarta zuwa awa 72 mun canza jinin ta sau 3 kuma dalilin shine saboda an riga an san cewa kafin a haife ta an tunanin cewa dama za a samu matsala. ana haihuwa ta cikin yan awoyi kadan dole sai da aka canza jini amma cikin awa cikin kwana uku an canza mutum jini sau uku saboda tsananin wannan cutar saboda haka wani lokacin ma sai yaro ya mutu ba ma san me ya kashe shi ba saboda ba asibiti bane an kwantar da shi yana bacci an dauka bacci yake ko ya kasance iyayen ba sani ba kuma wanda suke zuwa ko barka ko ganin jama'a ba sani ba sai ya kasance an samu matsala
to likita daga karshe wace shawara zaka ba mu iyaye domin kare ƴaƴansu daga kamuwa ma ko kuma ma game ma da cutar jaundice
to shawara ta ga duk wanda yaje domin Allah yaje ya gano jariri ya duba idan ya duba fata yadda in ya ga ruwan dorawa to ya jawo hankalin iyayen nan ya ba su shawara su je asibiti ta haka za a samu saukin wannan matsala
masu sauraron mu duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an je kuma an amfana kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar a madadin shi likita da muka kasance tare da shi Dr.
Lawal Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani mako dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki
Tuma da lagai da Hawwa yanzu sai kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ukasha Abdulsalam Koko. Yace hakika bude wata sabuwar boda wadda ta hada kan iyakar kasar Benin da Nigeria da shugaba Buhari yayi abin yabo ne. Muna fata za ta kawo ci gaba a kasashen mu na Afirka baki daya. Sai kuma sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare inda suka ce Salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin tarayyar Nigeria da gwamnatin jihar Kaduna da su gaggauta daukar matakan shawo kan wannan rikicin kabilanci da ya barke domin masu iya magana sukan ce zafi-zafi akan bige karfi sai kuma wani sako daga Commander Ahmed Sali na Fada Ina taya Majalisar Dinkin Duniya murnar cika shekara 70. Hakika Majalisar Dinkin Duniya ta taka rawa kwarai da gaske wajen magance fitintunan da suka addabi al'umma da kuma tallafawa ƴan gudun hijira da wasu ayyukan alheri da take yi wa al'ummar duniya. Da fatan Allah ya ƙara mata daraja da daukaka a idan duniya. Ga kuma wani sako daga Aminu Adamu Malam Madori. Assalamu alaikum muryar Amurka. Dan Allah ku ba mu dama mu kira ga Majalisar Dinkin Duniya da cewa ya kamata ta dauki tsauraran mataki akan kasar Saudiya akan kisan dan jarida Jamal Khashoggi domin kawo ƙarshen zarafin ƴan jarida a duniya.
To yanzu kuma sai labari a takeice.
A takaice an gabatar da zarge-zarge akan tsohon Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak da wani tsohon shugaban Baitul Malam kasar Yau Alhamis akan salwantar da kudin kasar dala biliyan 1.6. A Yau Alhamis ne aka tuhumi Najib da Muhammad Irwan Sarigar Abdullah tsohon babban sakataren Baitul Malam kasar da laifuffuka 6 na cin amanar al'umma a wata kotu dake Kuala Lumpur. An zargi mutanen biyu ne da salwantar da kudaden da aka ware don tashar jiragen saman kasa da kasa ta Kuala Lumpur da kuma wasu kudade na wani asusun tallafi tsakanin watannin Disambar shekarar 2016 da Disambar 2017. Kowanne daga cikin laifin na dauke da hukuncin daurin shekaru 20 a kurkuku. Sai dai mutanen biyu sun musanta laifukan da ake zargin su da aikatawa. Dama Najib na fuskantar zarge-zarge da ke da alaka da wata badakalar almandahana a wani kamfani mallakar gwamnati na 1MDB ciki har da zambatar kasa rashawa da hallata kudaden haram.
To masu sauraro da aka mun kawo karshen shirin mu a wannan lokaci amma idan Allah ya kama an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana zamu dawo muku da wani sabon shirin. Sannan kada a manta idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya garzayawa zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda da Tani gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham sai injiniyan mu wato Mr. Rob McLean Mahmud Lalu ke cewa sai mu haɗu insha Allah a shirin mu na dare. Yanzu ga shirin yau da gobe.